بسم الله الرحمن الرحيم.
كمان بقابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبره وقسم أهوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه وهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على الآسين سترا. أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ثرى. سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفو ولا مثيل ولا نذير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. بايان هكي وما سؤال بركة إنا جدد قوديك الله سبحانه وتعالى واندي هذا وانا مرسل الله شمي البركة wato masallacin at-tadbir dake wannan kan titi na Daura Road Satellite Area a hayin dan mani kasa mai tsarki kamar yadda ake cewa a wannan rana ta Juma'a wato 23 ga watan Safar hijirar Annabi alaihi salatu wassalam na da shekaru 1448 daga Makka zuwa Madina wanda kuma hakan yayi daidai da 7 ga watan Agusta 2026 miladiya. Kamar yadda bayani ya gabata daga bakin wato yayana kuma malamina Sheikh Muhammad Al-Awwal Al-Wazir cewa rana ce da aka ware domin tattaunawa akan wata matashiya wacce take da matukar muhimmanci wato wannan alakar da munasabar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka wato falalan gina masallaci da kuma kulawa da su masallacin wanda munasabar wannan masallaci da aka bude sati biyu da gabata muka hadu a wannan masallaci wanda yanayi ya bayu malaman da suka samu halarta a wannan rana ba kowane malami ne ya samu daman tofa albarkacin bakinsa ba saboda albarkar da wannan ranar take da ita wannan ya sanya a wannan rana shi limamin da ya jagoranci sallah wato Sheikh Al-Qadi Murtada Nasir Allah ya kara masa lafiya ya ba da shawara wadda take da amfani daga wannan ne aka samu intilaki na wannan haduwar wanda shi saduwar da ya ga sanarwar zai ga cewa akwai adadi na maluma da aka ambata wanda ana taron ya zamanto kowane malami ya tofa albarkacin bakinsa a kan maudu'in da aka ambata amma dai alhamdulillah wa baina tarfati ainin wanti bahatiha yughayyirullahu min halin ila hali nemomin Allah suna da yawa ba shi kamar yadda kuka gani mun samu wannan ni'ima ta ruwan sama wanda dama lokacinsa ne muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ruwa ya zamanto mai albarka a gare mu Allah ya sa ya zama mai albarka ga mutanen hayin dan mani da mutanen gundumar rigasa da mutanen jihar Kaduna da ma kasa gabaki daya zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman ga babanmu wato Sheikh Muhammad Umar ko Umar Muhammad wanda Allah madaukakin sarki ya karba rayuwarsa a daidai lokacin da muke wannan masallacin ana bude shi ta tudu da wuce shi kuma Allah ya zare ransa a masallacin Sheikh Ahmad Adam Al-Barkawi daidai lokacin da yake nafila kafin guduba so lalle wannan uba ne a gare mu kuma rashi ne babba wanda galibin mu da muke wannan guri a lokacin babu wanda ya san da rasuwa sai bayan har riga an yi sallah har ma mun watsi daga lokacin kuma sai muka samu labarin da abin da ya faru so muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka makancin sa Allah madaukakin sarki ya kyautata karshen mu muma kamar yadda sa su ce kyau alal hakika irin wannan mutuwa na daga cikin abin da dukkan wani mutum mai hankali zai yi burin a ce ya same ta wanda kuma na daga cikin falalar da za a iya tattauna su a irin wannan guri a yau falala da darajar masallatai wanda malam Ahudubaska ya yi magana a kan cewa masallaci shine ahabbul bilad a wata riwaya ahabbul biqa wannan kadai ya isa ya nuna maka darajar masallaci ya isa ya nuna maka falala da ainihin wato wani irin matsayi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba masallaci kaga wa bittali a ce kai karshenka ya kasance a cikin masallaci zaka ji dadi zaka so haka yanzu misali bisa kaddarawa da mala'ikan mutuwa zai shigo cikin masallacin nan ya ce kun ganin nan jama'a ni ne mala'ikan mutuwa kun yadda yanzu in dauki ranku gaba daya a nan gurin na tabbatar da wuya wani ya ce a da wuya a ce a duk za a amince saboda me saboda albarkar inda muke da za mu amince ko da fa baka san idan ka fita din a ina za a dauki ranka ba ko da ba ka da tabbacin a ina za ka rasu kila ma a kasuwa ne kila a wani wuri ne wanda yake ba irin masallaci ba ko da ba wurin sabon Allah bane amma dai tunda wannan shi take da yaqini da tabbata kanta ga mala'ikan mutuwa ya bayyana kanta ya kuma gaya maka zai dauke ka a wannan guri na tabbatar da guri zaka ce ka amince domin mutuwa a irin waɗannan guraren ba kowa ke samun wannan darajar ba sai bayan Allah zababbu Allah yake zaban su ya ba su ainihin wannan falala to duk da yanayin lokaci ya bayu cewa ni kadai ne na halarta cikin malamai a yanzu ina sa ran insha Allah ta'ala wasu malamai ma za su zo kafin ainihin wato a tashi to ba zan saka jiki in ta yin maganganu ni kadai ba amma dai insha Allah tabaraka wa ta'ala zan yi dan abin da ya samu da izinin Allah zan fara da ainihin wato shi kansa gina masallaci wato masallaci kamar yadda kuka sani yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara bashi muhimmanci daga lokacin da kafarsa ta taka kasar Madina yana shiga Madina a dindin hijira ya gina masallacin Quba shine awwalul masjidin ustisa ala taqwa ala ikhtilafin bainal ulama idan su malamai na ganin masallacin Annabi ne sallallahu alaihi wasallama amma mafi rinjayen zance shine masallacin Quba Annabi ya gina shi yana bar masallacin Quba ya nemi filin da ya gina nasa masallacin wanda a yanzu ga shi nan ana kallon sa a Madina ana kuma zuwa a ziyarce shi da sunan ibada wanda kuma shi Annabin ne ya nassa da kansa ya nassa cewa sallah a cikin masallaci na wannan ya fi sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba wanda wannan ya sanya ya zama cewa duk mutumin da ya je Madina ko kuma ya je ya samu kansa a ƙasar Saudiya yake amfani da wannan dama ya kai ziyara Madina sawa'an ka je umara ne ko ka je aikin hajji ne domin umararka da aikin hajjinka ba ta da alaka da ziyaran Madina ba ta da alaka umararka ta yiwu idan ka tsaya a Makka kadai ka jiyo ƙasarku aikin hajjinka ya yiwu idan ka tsaya a aiki a Makka kadai kai koma ƙasarku amma ana jifan tsuntsu ne da dutse daya ga ka a ƙasar to yana da kyau sai ka je ka amfani da damar da kake da ita na yin aiki da wannan hadisin kai ziyara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan kuma sai ka ziyarci kabarinsa tunda ga ta a masallacin sai ka je da ladabi kai ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa Abu Bakar da kuma Umar Allah ya kara musu yadda ga baki da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da wato wannan guri wato dakin Allah ya amintar da shi kuma a wasu wurare ba ka da nutsuwa. Na tabbatar da amincin yasa na aidda cewa kai ma kai yadda zamu yadda mu mutu a cikin masallaci. Idan fitina ta faru, za ku lura cewa mutane da guduwa su tafi ɗakin Allah, haka ne ko ba haka bane? Idan ana yaƙi sai a je ɗakin Allah, je a zauna. Idan wata fitina ta taso sai a gudu ɗakin Allah za a je. Kai hatta waɗanda ba musulmai ba sun yadda su zo masallaci su koye. A inda ma ba masallacin, wanda yake shi musulmi ne yana cikin bala'i da musiba, ya yadda ya gudu ya je kanisa inda su waɗannan da ba musulman ba suka ce nan ne ɗakin Allah, ya je saboda ya samu aminci a wannan gurin. Saboda amincin da ke cikin masallaci, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amintar da shi, ya mai da duk masu raya shi cewa su ne mummunai. Idan ba ka daga cikin masu raya masallaci kai ba mumini ba ne. Kuma Allah ya ce innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ka sani da dai masu raya masallatan Allah, rayawa ta me? Rayawa da ibada, rayawa da karatu, rayawa da zikiri safe da rana, rayawa da kulawa da tsafta cikin masallacin, rayawa da lafiyan masallacin kansa. Da muna daga cikin rayawa, malamai suka ce rayawa iri biyu, hissiyan wa ma'anawiyan. Ma'anar hissiyan shine abinda za a gani shi a aikace yana tasiri a jikinka. Ladani kafin ya kira sallah kana masallaci, ai sallah tare da kai, an fahimta? Ya zamanto kayi ado ka zo masallaci, ni yana cikin raya shi. Kar ka zo masallaci cikin kazanta, kar ka zo masallaci kana wari na abin da kake sana'a da shi. Misali, Allah ta'ala yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid, ka caba ado idan zaka zo masallaci. Haka ake yi magabata, haka suka yi, haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai. Ba yadda ka zo masallaci kana wari ba, saboda kai sana'ar ka iri ka ba ta. Ba sai ran bace ta sana'a iri ɗaya ba, masu sana'o'i da yawa musamman sana'ar hannu, za ka ga irin wannan abin suna sakaci da shi, sai su zo masallaci da kayan da suke wannan aikin. Baina ma kuma hakan ba daidai bane. Ko yaya mafi kankantan abin da za a kira shi kazanta yake a jikinka, to kai kokari ka kau da shi. Da ni da kai za mu yadda cewa mai wannan kayan, idan da za a ce wani babba ne daga cikin shugabanni zai gashi, ba zai taɓa yadda ya sa wannan kayan ba. To ina da kai da za ka je ka tsaya gaban Allah? Za ka tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya annabi ya yi aiki da ita, sahabbai ma sun yi aiki da ita. Wata rana Umar ɗan Khattabi, Allah ya ƙara masa yadda, ya sanya kaya farar, ya yi rawani, zai zo ya hau mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya yi huduba a ranar Juma'a. A lokacin khalifancinsa shi ne limami, ya taho zai wuce a hanyar sa zuwa masallaci, sai ya wuce ta kofar gidan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Gidan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib duplex ne, saboda haka a daidai lokacin kuma sai aka yi dace Al-Abbas ya yi baki, an yanka wa kaji baki, kaji an soya musu kaji, ruwan da aka wanke wannan naman kafin sai zama an zubar da shi, sai zama yana dugowa daga sama. Umar bai ankare ba, sai ruwan nama a jikin shi, jini da fararen kaya. Umar yana ganin haka ya bada umarni, ya ce a hau a tumɓuke wannan indararar wanda ruwan jinin nan ya biyo ta jikinsa. Saboda ya yi kan hanya kenan, gashi har ya ɓata shi. Sai Umar ya koma gida, ya je ya sake wanke jikin, sai ya canza kaya. Ina fata ana fahimta. Ya canza wasu kayan domin ba zai je ya shiga cikin masallaci da jini a jikinsa ba. Ka ga aiki da wannan aya. To lokacin da aka idar da sallah, Umar ya idar da sallah ya kammala, ya juyo ya fuskanci mamu, sai Al-Abbas ya zo da kanshi, ya zo ya samu Umar ɗan Khattabi, ya tsaya kusa da kuncinsa, ya ce masa ya amirul mu'minin, wannan indararan fa da kasa aka cire annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya sa shi da hannunsa. Umar dan taji ko a ga miki cikin sauri da firgici, ya maza ya kama hanya ce mu je gida. Ya ce wa Al-Abbas ka taka jikina ka hau ka maida wannan indararan. Al-Abbas yake cewa a'a, ai ya isa kamar yadda ka ce a kiran ka bada umarni a maida, to sai ce wallahi ba zai yiwu in sa a kira abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa shi da hannunsa ba, sai ka taka jikina. Wannan shine kawai abinda zan ga ya kankara wannan kuskuren da nayi, na cire abinda annabi ya sanya. Ku duba fa, Umar ɗan Khattabi ya yi wannan umarni ne bisa rashin sani. Shi ko abinda ya bayyana gare shi ga zahiri shine hukunci akan a kauda shi.
domin dama idan ka ga banna ana iya cire ta wala Allah na daga cikin abin da shi kansa al-Abbas din shi ne yake kokari ya kiyaye da iyalansa su kuma kila an riga an wanke nama ana tunanin lokacin ba zai wuce ba ruwa ya wuce ya zama ya bushe amma sai ya dace ruwa na diga na jini amma tunda annabi ne yasa wallahi sai an mai da shi mahallin shahid wannan sahabi bai ce ba barin karasa masallacin aini ne liman a sai da ya koma ya canza kaya ka kalli yadda kake zuwa masallaci ka kalli yadda kake shiga in zaka zo shigarka da tsabkarka yana daga cikin raya masallacin wanda kuma wannan alama ce ta imani ka zo masallacin mu ka gani da asubahi musamman yaya mutane suke zuwa sallah zaka mutum da jallabiya tayi dan dubu nunu mala ta nade a baya tayi tamuji ga tsafta babu gashi tana warun gumi duk da wallahi ni a nan gurin so da yawa nakan zargi iyaye mata idan mijin ki kazami ne ki koya masa tsafta karki yadda mata sukan ce akwai namiji da in ka taba mai kaya sai ya fada dan me zaka wanke mai ki koya masa ai danki ne shi babban danki ne yadda ke da yaya kanana ke lallacin su to haka mijin ke shi ma babban jariri ne a wurin ki ki kula da shi na ji dadi ga iyayenmu mata a cikin masallaci su ma suna saurare saboda haka ki kula da shi ki mai tsafta wani idan kai sahu da shi wallahi odo din jikinsa kadai ba zai bari kai sallah cikin kwanciyar hankali ba balantana yanzu wannan da odon jikinsa kadai yake damun ka me kake tunani ya bude baki ya magana bakinsa ya zaka ji ya zaka tunanin ya matarsa take hakuri da shi a mu'amala ta zamantakewan yau da kullun a cikin gida to ubangiji subhanahu wataala yace waɗanda suke da wannan matsayi su ne waɗanda suke raya masallatayyar Allah su ne mummunai da nassin alqur'ani Allah ta'ala ya tabbatar da cewa suna da imani Allah ya ce suka bada zakka suka kaida sallah suka ainihin wato yi ayyukan da ubangiji subhanahu wataala ya ce su aikata kuma ba sa tsoron kowa a ƙarshe cewa lam yakhsha illa Allah ba sa tsoron kowa saboda haka muna magana akan kula da masallaci sannan ma'anawiyan shine irin waɗannan abubuwa da muke kallo na daga cikin kula da masallaci ka lura cewa fankan masallaci ba ta aiki ka san yadda za a gyara ta ko kuma ka canzo wata gulab ya mutu canza shi gyara ina fata ana fahimta ga wani wuri ya dan fashe tabbatar da kai fashe kar ka zo masallaci ka zo ka bintike wani dutse ko bulo na masallaci kar ka zo masallaci ka tsinke bishiyar masallaci duk wannan yana daga cikin salwantar da abin da ya shafi masallaci da rashin kula da shi amma idan za ka aiwatar da tsaftar wurin yana cikin kulawa da masallaci lokacin da akwai karatu irin wannan ka zo ka zauna ka saurara kai aiki da abin da za a karanta duk wani yana cikin da yana cikin kula da masallaci kafet din masallaci kar ka yadda kana cikin masallaci kana cire datti a jikin riganka ko a kafarka akwai mai yanke kumba a cikin masallaci mala yana barin akwai mai yanke ko mai karfafa sau a kafar shi ya bar shi kuma a cikin masallaci akwai wanda zai zo masallaci mala rigansa wallahi da kudin cizo wannan ba wai labari bane na sha gani a masallaci wallahi da kudin cizo idan ka zo masallaci da kudin cizo ka baka wannan masallacin baka tsaftace shi ba baka kula da haƙƙinsa ba saboda sai ka tabbatar in zaka zo masallaci rigarka akwai tsafta ka kakkabe kai addu'a ka saka ka zo zaka zo ka cutar da masallacin sannan ka cutar da masallata domin kallon shi kadai zai cutar da wani baya ga nan kuma zai iya shiga cikin wani daga nan kuma sai kai gidansa na tabbatar da babu wani wanda bai san illar kudin cizo ba a cikin mu Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa duk mutumin da ya zamanto ya ginawa Allah masallaci a duniya to Allah zai gina masa gida a aljanna man bana Allah man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna a wata riwaya walau fi miqsati khairi koda daidai da shekar tsuntsu ne a ce ga wani masallaci ka gina to Allah zai maka irin wannan a cikin aljanna ba ana nufin wai za a gina maka dan karamin gida bane kamar shekar tsuntsu a'a yadda wannan ya amsa sunan shi gidan tsuntsu to a aljanna kuma za a baka wani gidan da sunan shi gidan alhajwa ne malam wani wanda ya gina wa Allah wannan masallacin sannan albishirinku a aljanna babu gida aljanna babu gida sai fada fada ne a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna adna ahlul jannati manzilan man yanzuru ila basatinihi wa hasabihi masafata alfaytan mafi karanci talaka a aljanna wanda bai da komai shine wanda yake ganin gidajen shi da palace palace din sa da abinda Allah ya tanadar masa a gidan aljanna tafiyar shekara 2000 wannan shine talaka a cikin aljanna kusur ne palace ne ba gida bane in kaji ana maganar gida a duniya kenan amma a aljanna sai dai fada so idan ka gina wa Allah masallaci da kula da shi to yana daga cikin abinda zai sa Allah ya gina maka gida a aljanna Abu al-Fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama ya kawo a lokacin da zai tarjumar Abdurrahman ibn Abi Hatim a cikin bidaya wal nihaya ya fado wani abu mai ban mamaki mala dangane da gina masallaci Abdurrahman ibn Abi Hatim da yazo zai yi huduba a masallaci a ranar Juma'a sai mutane matasa suka same shi suka ce ya Abdurrahman ibn Abi Hatim ka ja hankalin mutane ka kwadaitar da su akan gina masallaci domin ba mu da masallaci a lokacin damuna a cikin ruwa muke sallah a lokacin zafi a tsananin zafi ake sallah a lokacin sanyi a sanyin hunturu haka ake sallah a waje kawai mutane musallaci suke da shi a kwadaitar a zaburar a hada hannu da karfe don a gina masallaci Abdurrahman ibn Abi Hatim ya hau kan mumbari ya huduba ya kwadaitar ya ja hankali ya ja aya ya ja hadisai sai wani ya daga hannunsa ya ce akarmaka Allahu wannan hadisan da ayoyin da kake karanta mana na matsayin da mutum zai samu idan ya gina masallaci ya kula da masallaci zai samu a aljanna za ka zama shaida in na gina masallaci a gaban Allah cewa ina da gida a aljanna ka duba wannan magana Abdurrahman ibn Abi Hatim ya shiru ya ce kwarai zan zama shaida ya ce to rubuta a rubuta MOU ko MOA duk ba na rubuta ba a rubuta kai ne shaida wallahi sai ya rubuta ce hadha ma ta'ahada alayhi Abdurrahman ibn Abi Hatim wannan shine abin da Abdurrahman ibn Abi Hatim suka yi alƙawari tsakanin sa da wani akan cewa ya gina masallaci ya bada dukiyarsa don raya masallaci a duniya yana da gida a aljanna ke sa hannu ya sa hannu suke shani Abdurrahman ibn Abi Hatim ya koma gida yana tunanin yanzu wannan abin da nayi to ya kenan amma shi yana da yaqini annabi baya ƙarya ya kuma faɗa gaskiya ya ce wallahi yana kwanta bacci sai mafarki wallahi sai ji ana ce masa innal ahda qad wasaqna wannan ne maradar din da kuka yi mun buga sam akan sa wa anna al mala qad qabilna dukiyar da gina masallacin mun karba wa anna ar rajula fil jannati qad adkhalnahu mutumin kuma yana aljanna mun shigar da shi aljanna ni da kai muna so mu samu irin wannan falala muna so mu samu irin wannan daraja so idan wani yazo da dukiyar da Allah ya bashi ya gina masallaci to ni da kai me yayi riban mu idan muka ruguza ai kowa na yin abin da zai iya ne da damar da yake da ita ni ban da kuɗi amma akwai yadda za a yi in gina wannan masallacin da Alhaji Wane ya gina da dukiyar shi in tsara ginin ta hanyar kula da tsaftar shi kulawa da lafiyarsa kulawa da ingancinsa da duk haƙoƙin da ke tattare da wannan ni ma na bada gudunmawa wajen gina wannan masallaci kamar yadda inda zan ruguza shi ta hanyar batawa ko salwantar da wani abin da ya shafi masallaci na ruguza wannan abin Allah zai kama ni ya tuhume ni da wannan to wallahi tallahi dole ne kai da damar da Allah ya baka ko mun kankantar ka a nan fa ake samun masu aran littafin masallaci su gudu da shi ko qur'anin masallaci ko kaza na masallaci ko kaza ko kaza ko kaza sai a nemi aran ba a san wai saboda halin mu ya kai fa yanzu buta wannan sai an saka ta a cikin kurkuku an kulle ta saboda kawo ne sace buta haka ne ko ba haka ba wani in ya a rubuta ya tafi da shi shagon sa shikenan ta zama tashi takalmi na masallaci wani zai tafi da shi ya zama nashi wai sai a ce ga takalmin masallaci sai an sa reza an yayyanka yau sharabo dan Allah yau sharabanka da kaga masallacin da ake a jislifa sun shiga baki yau sharabanka kaman ba haka ba an yi haka fa a baya amma ba masu neman ladan ne, ba masu alkhairin ne, kana tunanin kawai haka kawai aka bar shi, wallahi saboda sace shin da ake yi buta haka. Rabban da kaga wani masallaci mai butoci a ce suna nan ana kula da su ana inganta su, wallahi tallahi sai kayo sai kai daga sai zaka samu sai daga dai dai ku kawai sai daga dai dai ku haka suke saboda halinmu saboda dabi'unmu. To ka duba kaga yadda wannan bawan Allah ya samu aljanna ta hanyar me? Ta hanyar gina masallaci da abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa da dukiya. So kai ma kai amfani da dukiyarka, dukiyarka ita ce abinda ka mallaka koda ba kudi bane, dan muka dauka ita dukiya sai kudi, a lafiya ma dukiya ce, dan wani na can ba shi da ita, ilimi dukiya ne, ya zama kai yadda zaka raya masallacin ka zo da ilimin ka ne kai amfani da shi wajen ciyar da masallacin nan gaba. Misali Allah ya baka ilimi na zamani zaka iya kera inverter ka zo ka samu masallaci ka ce akwai yadda za a yi, ina da hikima da za a yi kaza, ta yadda ba ma buƙatar generator za mu sa inverter ai amfani da hasken rana. Allah ya baka wannan ilimin ka ce miki masallaci ka raya masallaci kuma za ka ganshi a cikin mizanin aikin ka ranar tashin alkiyama. Ikhlasi Allah yake buƙata, ba yawan aikin ba, ba yawan dukiyar ba, duk abin da kake gani wai yawan kuɗin da aka kashe shine zai zama dalilin tsira, to wallahi Allah shi ba haka yake ba, yana duba me aka yi ne dan shi. Akwai sarkin da aka bada labari, malamai sun kawo labarin sa a cikin siyar, ya gina masallaci ya ce wa mutanen garinsa kada wanda ya sa kositi shi yake so ya gina, ya sa kudin sa tun daga farko har ƙarshe gina masallaci. Bayan an kammala ginin masallaci aka sa sunan shi Masjidu Al-Malik Fulan, masallacin sarki wani, yana kwanciya bacci kawai sai mafarkin gashi nan wani ya zo kawai ya tumɓuki sunan masallacin da aka sa nashi, ya sa sunan wata mata, an cire sunan shi an sa sunan wata mata. Wannan kuma me ya fara ga wani shekara ya saki kwanciya sai ya ƙara ganin mafarkin ga sunan shi an cire an sa sunan wata mata, ya saki gani sau uku ya ce kai akwai matsala, gashi in ya je masallacin sai ya ga sunan nashi yana nan ba cire ba sai buɗin da ya makala, amma shi a mafarkin ana nuna masa cewa ba an cire sunan shi ga sunan wata mata. Shine sai wannan basara ce kawai sai tara mutanen gari da ya tara ya ce ya ku jama'ar gari na tara ku ne saboda me? Na yi muku umarni a kan cewa ba na son kowa ya sanya kwaban shi a cikin ginin wannan masallaci, to amma akwai abin da nake gani wanda yake nuna cewa akwai inda aka samu akasi ba ku bi umarni na ba. Kuma a zahiri sarki ne mai kokari da adalci, suka ce ranka ya dade ai mun bi umarninka ba wanda ya sa ko shi sun gaba shi, a ƙarshe sarki ya ce to bari in taƙaice muku bayani, ina so ku nemo mun wacece wacce wacce kaza a cikin garin nan, akwai wata mata mai suna kaza da kaza. Mutane suka gane ta ai wacce ce wata jijjuwa ce, ya ce aje a nemo ta. Sarki bai faɗa wa kowa kuma sai da ta zo a gaban kowa ya ce ke baba ba na ce kar a sa wani abu a masallacin nan, ba ta ce ni ma ban sa ba ni mai nike da shi ranka ya dade ni tana ka ce ba wani abu, ya ce a sai kin faɗa akwai dai wani abu, ta ce ba kuma, ya ce to bari ki ji kuma ku ji dalili sau uku kenan ina mafarki ina ganin ana cire sunana ana sa sunanki a wannan masallacin, akwai wani abu ki tuna. Sannan wannan dattijuwa ta ce na tuna ranka ya dade ka gafarce ni in hakan laifi ne ban ɗauka laifi ne ba, ta ce ta zo wucewa birkilolin da suke aikin gina masallacin a lokacin da suke ginawa, wallahi ta ce sannun ku da aiki ta ba su ruwa suka sha shi kenan abin da take kalas ruwa kawai Allah ya karba daga gare ta. Me kake tunani yanzu idan aka ce kai wayin bana ka auna ruwa da aka sha dan kawai an gaji an yi gumi an yi wani aiki da kuma kuɗin da aka kashe miliyoyi aka tare gini tun daga foundation har ƙarasa wannan ne zai fi yawan kawo lada, wannan zai sa mutum ya tsira, ai wancan babban aiki ne, amma kuma ga shi Allah ba haka yake ba. Ainu Zubaida yana nan a Makka, har gobe ka je ka tafi Saudiya ka tambaya za a nuna maka dam ne aka yi tun daga Jidda. Zubaida mata Haruna Rashid ce ta janyo ruwa ta kawo shi Makka saboda alhazai su sha ruwa a mashairul muqaddasa a muzdalifa a mina a duk wuraren da ake aikin hajjin nan babu ruwa tazo ta kawo ruwa yana wuce kowa da kowa aka danyo shi yana nan har yanzu wallahi malam idan ka je wannan gurin zaka san technology da aka yi amfani da shi ko a wannan zamanin sai da gaske za a yi wannan suka ce mata ranke dade wannan abin fa zai ja kudi ana tsoron ma dukiyar baitul mali na lokacin zaka yi karewa tace wallahi ko zai mutu ko zaka kare a ce babu ko titi sai an gina wannan wannan ainin nan sai an janyo shi sai an yi wannan dam nan an janyo ruwan haka aka dinga yi aka yi shekaru aka kammala mutane na ta mata addu'a suna kai mata ala sambarka zubairu karsu mutum matuniya kirki ta rasu kuma ta yi aikin kwarai ta yi abubuwa fa a matsayinta na matar sarki amma daga cikin babban injazin da ta yi shine wannan wallahi sai wani bawan Allah ya kwanta ba shi sai mafarki da zubaida ar-ru'ya as-saliha min Allah haka annabi ya ce mafarki na gari daga Allah wal hulmu min ash-shaytan shi ko mafarki na ban tsoro shine daga shaytan amma in dai mafarki ne na kwarai wani ya ga abin alheri kuma da ma wani hadisi annabi yana cewa babu abin da ya saurara daga barkace na annabta sai mafarkin kwarai da zaka gani da kanka ko wani ya ganin maka wannan bawan Allah ya ganta ya ga Zubaida a cikin farin ciki tana murna fararen kayanta da annishuwa ya ce masha Allah Zubaida ka ke ku kin ji dadi ya Allah ya dake tace Allah ya gafarta mini ya shigar da ni aljanna budar bakinsa saboda murna da tayata ya ce da wannan ruwan da kika janyo ana shayar da alhaji ko kai Allah ya karɓi min kin gore sai tace ina ai ba da wannan ruwan bane ba da wannan ayin bane tace ina wa ma adraka mal ayin tace bi rak'atan da rak'a biyu da nake yi kafin kwanta barci Allah ya gafarta rak'a biyu kawai Allah ya karba ba wancan kudin madu'u da aka kashe ba saboda haka lalle idan zamu kula da ayyuka na masallaci to mu kula da wani abin da yake da matukar muhimmanci shine kyautata niyya zukatan musu zamantu wato zukata ne da suke da tsaftataccen niyya da manufa domin zaka zo kai wani abu ana ganin yana da girma amma kuma wallahi Allah ko kallon ka bai ba zaka zo kai wani abu da kake ganin ko ana ganin ba komai bane amma kuma babba ne a wurin Allah yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim amma babba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala gina masallaci ladansa yana dawwama har bayan mutuwa har bayan mutuwa shi yasa wasu daga cikin malamai mafi yawa kuma su ne jumhur suke kirga masallaci a matsayin waqafi ne kawai domin ko rusa ginin aka yi to sai dai ai masallacin ko kuma ai wani abin da zai zama kafin masallaci ko a canza mai guri shi din da ya za a maida ba za a zo a ce yanzu an sai da masallaci an maida shi gida ba dole ya ci gaba da wanzuwa kuma ka kalli masallatai ga sunan da yawa a hayin dan malamin nan kadai Allah kadai san adadin masallatan da muke da su ga dai shugaban malamai ya zo amma shin ana tsara haƙoƙin su da kulawa da su saboda haka sai mun kula da kyau kwarai da gaske yan uwa masu albarka masallaci wuri ne wanda yake yana daga cikin wato gurare da ake tsaye da mafi girma daga cikin sha'ir na addinin musulunci domin mu musulmi babban ni'imar da Allah ya mana ita ce musulunci musuluncin nan babu ko sitinka ba wani wahala ka sha ba fitowa duniya kawai kai ga iyayenka sun halicce ka sun haife ka kana musulmi wala dole ka gode ma Allah annabi daga cikin annabin Allah roƙon Allah yake annabi Ibrahim alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul yana roƙon Allah ya ba babansa dama ya musulunta amma Allah bai bashi ba annabi Ibrahim yayi masa maganganu ka kausa ma uban aragibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya duk da fa abinda da yake so bai samu ba annabi Nuh alaihi salam shi ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul ma tassa da kansa sai ya so su musulunta amma ba su samu ba baya ga nan fa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ammomin sa guda biyu Abu Lahab da Abu Talib dukkanin su annabi yayi burin a ce sun musulunta sun mutu da imani amma Allah bai bashi wannan dama duk kuwa da irin gudunmawa da daya bayar wajen hambarar da manzon Allah wajen jafushe hakkin manzon Allah wajen cutar da manzon Allah amma daya kuwa ya ba da gudunmawa shi kuma wajen haƙƙaƙa manzon Allah da bashi kariya da tsare shi wancan ya halaka aka saukar da aya tabbake da Abu Lahab wa tab wancan kuma sai da bakin sa ya bubi cewa ba a isa a taba ka ba matukar ina da rai wa wallahi lam yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasada fi turab dafina yace na rantsa da Allah ba su taba ka ba biyawan su sai dai in bayan ba ni da rai ولولا الملامه بعدن كر اغرغيني با او حذار مسبتين كو اتي ازو انا زاغينا اتي ناي ابن كنيا لوجدتني سمحا بذاك مدينا دا كا غن ني ابن wannan addinin naka amma kai mutu babu imani annabi je su ake sun musulunta amma bai samu ba har ma sahabbai sun taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun ga an minka Abu Talib yana kare ka yana baka gudunmawa yana taimakon ka shin wannan ya amfane shi kuwa annabi ce kware ya amfane shi domin na same shi a can kasan wuta yake amma na cece shi aka fito da shi zuwa ga gabar wuta an sanya masa slippers guda biyu da su ake masa azaba kwalwarsa tana ta farfata slippers ne kwaya biyu a kafarsa su ne azabarsa kuma annabi ya ce dama shine mafi karancin azabar dan wuta a sa masa slippers na wuta kawai amma kwalwarsa tana ta farfata saboda bala'i to abin tambayar shine da ni da kai da ke da ba mu da kusanci da annabi nawa muka biya aka ba mu addinin musulunci nawa muka bara kana da tela ko receipt da ka biya invoice cewa ka biya wani abu aka baka addinin musulunci ashe dole ka ce alhamdulillah ka kuma gode ma Allah kai aiki da wannan wani mai hikima ya ce wa mimma zadani sharafan watiha wa kittu bi akmusi ata usturayya dukuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya wallahi wannan babbar daraja ce kazo cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ɗan uwa a wannan ni'imar ta musulunci ba mu da wani abin da yake hada mu wani wuri sama da masallaci babban sha'ira ne na wannan addini da an ce masallaci ta musulmi ne ana fahimta a nan masallaci ake haduwa ake ainihin wato ba da tarbiyya na zamantakewa da ba da tarbiyya na iyali duka a cikin masallaci ake samun wannan a masallaci ake tsaida sallah wanda wannan sallar ita ce mafi girma daga cikin sha'ira na addinin musulunci sallah kuma ita ce abinda za a fara mana tambaya akan ta ranar tashin alkiyama a mana hisabi a tambaye mu har annabi ya ce idan ta yi kyau ba sai an duba saura ba idan ko ba ta kyau ba sai an duba sai an bincika saura a masallaci ake sallah ba a ko ina ba masallaci sannan a cikin masallaci ake karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin masallaci ake kafa halaka na haddace littafin Allah alqur'ani halaqat na zikiri halaqat na alqur'ani na hadisai halaqat na ainihin wato rabon gado na fiqhu na kaza ga sanin duka a cikin masallatai haka annabi ya karantar da sahabbai haka kuma suka dawo suka rika yi har bayan ba annabi wata rana Muhammad ibn Munkadir yake ce ma ainihin wato mutanen Madina yace ina kuke ku yi maza ku to dan kasuwa ne ba amma kuma mai addini yace ku zo ga gadan manzon Allah tun ana rabawa masallaci haka sahabbai yan kasuwa suka yi maza ana ta gudu aka dai rududududu a wannan lokaci tabi aina wannan lokaci suka ce ba su ga kowa ba su sun gana ana karatun Qur'ani ne can ana hadisi can ana kaza ya ce ai wannan shine gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magabata suna ba masallaci muhimmanci na dukkanin abin da zaka iya tunani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan yayi tafiya da masallaci yake farawa baya zuwa wurin iyalansa kai tsaye sai ya zo masallaci yayi alwala yayi nafila raka'a biyu ya dan huta hankalinsa ya kwanta ya natsu gumin da ya dauko da wahalhalu ya bushe a cikin sa ya bace to sannan kuma labari ya isa ga iyalansa cewa manzon Allah ya dawo zai ba matar gida dama ta kinta ta gyara ta dan goge can ta shafe can ta dan yi fanal bitin ta sa hoda ta barbada kuma su ta dan fesa turare saboda miji ya dawo zai shigo gida dan nabi ya hana ka aukawa matanka baga takan kawo kara daga tafiya ka je kana da warun gumi ka gaji sai ka ga gaba ɗaya wani muni ya bayyana a jikinka abinda musulunci baya so kenan so zama a masallaci ko farawa da masallaci kai alwala ka dan yi nafila yana da nashi tasirin wajen bayyana kyawunka da gusar da wannan daje da ke jikinka haka annabi yake yi haka sahabbai suke yi domin shi yasa na ce muku a farko masallaci ya wuce duk inda kuke tunanin shi masallaci ba mujarrabin gini bane kawai a masallaci shine zuciyar al'umma haka magabata suke har wani daga cikin magabata ya tashi zai tafi jihadi ya ce wa matarsa zan tafi jihadi dan ɗaukaka karmar Allah ta ce haba bawan Allah ba ka ganin halin da nake ciki tana da ciki ɗan wata tara haihuwa ko yanzu ko anjima ya ce ki kwantar da hankalinki na bar miki dirhami 30,000 idan na dawo alhamdulillah idan ban dawo ba ki kula da tarbiyyar ɗanki mu hada aljanna dan Allah idan matan mu ne ne za su yi dukwa za ta ce ba na takarda ka ko ba ka za ta cewa sai za ta bar takarda ta ya za ka tafi gaban ni a wannan halin ba zai yiwu ba haka za ta ce ba na takarda ta wata ma ta ce ai ba sunan uwa ta kare ba idan yana aikin banza haka kawai ka tafi gaban ni ba budurwa ba ni ba bazawara ba ba miji kawai duk irin wannan maganganun zai fito a bakin ki amma wannan mata haka ta hakura ba ta ce komai ba mijin ta ya kama hanya ita abinda zai baka mamaki malam mijin nan bai dawo ba wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ba labarin bai dawo ba matar nan tana nan tana jira shekara biyu sai da aka shekara goma sha bakwai ba miji ka gaya min matar da za ta iya haƙuri da wannan yanayin a wannan zamanin da muke ciki kai haƙuri irin wannan har a ce miji bai zo ba wannan baiwar Allah ta haifi ɗa namiji amma abinda ya sa nake baku wannan labarin lokacin da wannan mijin ya dawo kai tsaye sai ya fara da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a bisa yadda al'adar take da yana zuwa masallaci sai ya zauna da yamma an kira sallan magariba ya tsaya ya yi sallah ya dan yi nafilarsa sai ya ga kawai malam an fiddo da wata kujera ta majalisi wannan ga wata kujera can wancan ma ga wata kujera ana ta karatu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai kujerar da dauke hankalinsa kujeran wani yaro ne matashi da yake karantar da waɗannan mutane kuma dukkan wannan majalisan da ke cikin masallacin annabi shine majalisin da yafi kowane majalisi shi yaro dan garani matashi abin ya bashi mamaki yana kallon yaron nan alkhairi yana bubbugowa daga bakinsa na ilimi a ran shi sai ya rika tunani kasan zuciya yadda ita zuciya yanzu za ta cino maka abin da yake ba kai tunanin shi ba haka ne da yanzu zuciya sai ta kai ka aljanna sai ka ta kai ka wuta Allah ya kyauta sai ta kai ka Lagos ta kai ka Eko ta kai ka kaza ta kai ka kaza wannan ɗabi'a ce na zuciya dama saboda haka sai fara tunani yana cewa insha Allah wannan yaro inda ashe ni ma ina da ɗa da aziki da ya kai shekarun wannan yaro ya zauna ya saurari karatu ma aka yi tambayoyi aka kammala aka yi sallan isha'i ya dan tsaya ya ƙara yin nafilfilinsa shekara 17 baya gari ba wanda zai gane shi ya zauna yana kammala nafilfilinsa sai ya kama hanyar gidan shi gidajen su ba irin gidajen mu bane yanzu kai idan ka bar anguwar nan shekara 17 yana ga shekara sai ka bata haka ne ji kuma zaka dauka ne domin an canza filaye an yanyanka inda gafi inda gona ne da yanzu gida ne inda da structure da ke haka yana kallon yamma yanzu kila gaba sai ya kallo komai zai iya faruwa za ka iya zuwa ka bata sosai ba ma shekara 17 ba na sani ɗan ƙananan shekaru kawai kai zaka yi bacci kai ma fada muku madinar kanta da muke magana akan ta madinar yanzu ma'ana madinar nan ta yanzu wacce muke zuwa idan ka tafi wani wuri a madina yanzu da safi to kana iya dawowa da yamma ka gaba hanya kaga hanya ta canza wallahi ina ga muku wannan magana a rana ɗaya kawai an fahimta za ka yi ganin kawai hanyar ta canza wani ɗalibi yake cewa wai ya rasa me yasa ake yawan haƙa rami a madina ne a toshe can a balla can ya ce shi ne tun da aka yaƙin kandak kamar an ba su lasisin haƙa rami to shi ne ya kama hanyar gidansa ya san gidan shi ya san wurin kawai ba wani wahala ya sha ba kawai sai ya gane gida yana zuwa kawai sai ya tura ƙofar gidansa yana turawa kuwa kawai sai ya hango matarsa da wani namiji a tsaye cikin farin hasken wata hasken farin wata yana ganin ta kawai sai zara takobi tare da wani namiji matan nan ta ji sautin fitar takobi kawai haka wai ga wanda za ta yi kawai sai ta ganshi a zai tana ganinsa kuma sai ta gane shi ta ce dakata karka ya zo ya danyi aiki ka san maza malam an dawo daga jihadi wallahi ta dakatar da shi sai ta buɗe baki ta ce ya bunayya izhab wa adrik abak ga mahaifinka Allah ya maka dawo ya ce wallahi wannan ɗan nawa sai naga ashe wai ɗana ne yana zuwa wurina ya ce fa’iza bihin ladi fatan ladi haddasan nan ya ce wallahi sai ga shi yaron nan ne malamin da ya karantar a masallacin annabi yanzu yanzu nan wanda aka taru a gabansa ana ɗaukan dare ashe ɗana ne yadda ce masa man an ta wane ne kai ya ce ya abati ana rabi'atun ra'ayi ni ne rabi'atun ra'ayi ɗaya daga cikin malaman imamu maliki ne ya ce ni ne ɗanka shekaruna 17 a malaman madina suka bani izini suka bani ijaza na in bada fatawa a madina yanzu dan Allah kai shekarar ka nawa wacce fatawa kake badawa eh jama'a ina tambaya da gaske fatawar me kake badawa ina ga sai dai a tambaye ka fatawar abincin waya fi gishiri abincin waya fi magi ko ba ka bane to kila wanda za ka fatawar da za ka bada amsa ke lalle kan ba da ce sai dai ka bada fatawa a Italiya yau ko a yi dan wake shekara 17 malam kaga tasirin masallaci babban abin da zai baka mamaki shin wato kyautata tarbiyyar da uwar ta yi da sarrafa wannan dukiya wajen tarbiyyar wannan yaron da samun mai ilimi koko haƙurin da yaron ya yi shi ma ya taso ba uba har ya tsemi ilimin nan ya kai wannan matakin haba malam ka zo wannan zamanin a ce ka fita fita bar matarka ka kaddara ka bar mata miliyan 30 za ka ɗan yi tafiya haba wa ai kasuwa ka tsara ita za a ci ko shopping mall za a je sai an je galaxy sai an je shoprite ko ba ka bane duk wani abu da ake yi na more rayuwa ta yi ta za a yi a siyo takalmi kaza a siyo jaka iri kaza wata ma sai ta huce haushinta domin wata za ta ce wallahi sai na je dubai dubai din nan da ake bada labari sai na je ko ba ka bane amma kalli yadda wannan kuwar ta rike amanan wannan uba ta tarbiyyantar da shi ta ba shi ilimi ingantacce ta ba shi ilimi lafiyayye saraka suna mai da masallaci nan ne santa na komai kamar yadda na ambata mu mu zo kusa kusa imamu abu hanifa da ɗalibinsa suna ga muhammadu bin abi yusuf ko da shi abin ya faru ya ce yana wato ɗalibi ne na gaban goshin mala ka san a cikin ɗalibai za ka ga akwai mai ƙoƙari akwai mai ƙwazo sai zama muhammadu bin abi yusuf yana daga cikin wanda abu hanifa ke ji da shi ɗalibinsa ne na gaban goshi yana jin daɗi ya kasance kusa da shi yana da fahimta yana da karatu sosai har ma wani lokaci yakan yi wa ɗalibai ka ƙara kafin malam ya isu to shi kenan sai muhammadu bin abi yusuf wata rana kawai sai ya rashin lafiya ɗalibin hankalinsa ya tashi shi malam kenan abu hanifa bai ji daɗi ba ga ɗalibinsa bai da lafiya ciwo ya tsananta wallahi malam sai da abu hanifa da ɗalibai suka tashi suka tafi zuwa duba shi a gida da suka je suka duba shi aka yi masa addu'o'i na fatan samun lafiya aka fito to a cikin abin da ke zuciya sai da ya fito fili aka furta shi a baki Abu Hanife yake cewa wayyo yace ya Muhammad laqad kuntu arjuka min ba'di mana ina burin ka zama wanda zaka tsare daliban nan a bayan bana nan ka gaje ni da kuma yadda rashin lafiya yi da kai sharaf akun nan dalibai ba fa ya faɗa bane dan su a ya dai furta wani abu a zuciyarsa har sai gashi wannan abin ya fito bini to wai Hausawa suka ce ciwo ba mutuwa bane wallahi to sai ya warke da ya warke ya gama jinyar sai ya kimza ya dauki tufai da jaka zai koma makaranta wurin mallam sai dalibai wasu ga yansu suka ce ina zaka zan makaranta suka ce kai baka ji abin da mallam ya faɗa kan gaba ne ai kai ci ne ka zama malami mallam ya ce ai sai yake sa ranka gaje shi ma ai yanzu kai mai ilimi ne ai ba sai ka je ba kawai shi kuma kawai bai sani ba sai ya kuskure ya buru din wayannan dalibai yana zuwa masallaci kawai sai ya koma gefe ya bude sabuwar halqa da nashi daliban suna sauraron ka ba tare da ijazar malami ba ala Abu Hanifa ya shigo masallaci kawai sai ya ga wani sabon halqa a gefe ha yana da cigaba da karatu ci wani sabon malami muka yi ne ko ana karatun da amma hankalin shi yana can me ya faru aka ce ai Muhammad bin Abi Yusuf ne maganar da ka faɗa din nan dalibai sun je sun gaya masa sun ce kan shi ya malami shi ne ya zo bude wannan mutum shi ne ya faru Imam Abu Hanifa ya samu wani mutum ami daga cikin awam ka san duk majalisi zaka ga akwai masu ilimi akwai wanda su dai ba su da ilimi amma suna zuwa su saurara ne albarkacin ilimi su ma ko ba haka bane eh wayannan ba ɗan abu yarima a shakida bane wayannan ɗan abu mota aljanna ne a shiga aljanna tare da su insha Allah eh ka san sai a ce abu yarima a shakida ha su masu ilimi da masu karantar da ilimi annabi yace humul qawmu la yashqa bihim jalisuhu su mutane ne da duk wanda ya zauna tare da su baya tabewa haka ne ko ba haka bane duk wanda ya kusanci masu ilimi ya zauna da masu ilimi yana zuwa inda ake ilimi a masallatai a majalis ya ce to wallahi ba za ka taɓa taɓaya ba abinda ya same su na gafarar Allah kai ma za ka taɓe ka a ina annabi ya faɗa haka a hadisi to shi kenan sai ya samu wani ɗalibi a cikin masu sauraron karatu wanda bai yi kama da ilimi ba shi ne irin masu ruwa ɗin nan ne shi ma kamar yadda na faɗa muku Abu Hanifa ya kira shi ya ce zan ɗan baka wani aiki ne menene aikin ya ce kaga wancan malamin da ya can mai karatun nan ina so ka je ka yi masa tambaya ka je ka yi fatawa a majalisin malam ya je ya fatawa a majalisin Muhammadu bin Abi Yusuf ka je ka yi fatawa mai cece fatawar da za ka yi malam ya ce masa abinda nake so da kai ka je ka tambaye malam idan an gama karatu ka ce akar makallahu ina da tambaya menene tambayarka mutum ne ya dauki kayansa yajinsa ya kai wa tela ya dinka masa suka yi jinga da tela ya biya tela kudin dinki ya ba shi ranar da zai dawo ya karbi kaya da ya koma ya je zai karbi kayansa sai tela ya ce bai san da wannan magana bai san da wannan magana babu wani kaya da aka bashi shi bai ma taɓa ganinsa ba sai yanzu wannan mai kaya ya kasa haƙura ya shigo da hukuma da hukuma ta zo aka bincike aka bincika shagon tela sai ga kaya yadin kuma telan ya riga ya dinka kaya to yanzu abin tambaya aka rama sallahu telan nan ya cancanta ci wannan haƙƙin nasa na kudin ɗinkin koko bai cancanta ba shi kudin ɗinki ba Abu Hanifa ya maimaita masa tambaya ya ƙara maimaita masa wannan mutumin na gaya muku ba wani malami bane ya haddace ya ƙara maimaita masa ya kiyaye tambayar da kyau ya ce idan ya ce maka ya cancanci kudin ka ce masa ba daidai bane in ya ce maka ya cancanta ka ce da nan ma ba daidai bane ka san malamai wasu mutane suka ce wai ba faɗa da malam ba dare yake gudu haka ne malamai suna da wani abu ne da ake tsoron su ai buzu ne su yawa kewa ba sai ka wani aka buzun ba to shine wannan talibi ya tashi yaje a gama karatu ya daga hannu akar magalla yana tambaya sai koro mai bayani ga wannan Muhammad ibn Abi Tudun sai ce bai ta tsaya ba shi wannan kudin ba ai ya ci amana da farko ya za a yi ƙarya ya ce kaza sai ce ba daidai bane ba kai daidai ba kusa kace daga baya ya dinka tayin ba an ganshi Muhammad ila ya goje eh ayatan shan ta za a ba shi da daidai ba daidai bane jima gaba shi da malai yake lashi rage shi kan wannan da bai yi kama da malamai ba balle a ce ya zo kuren ne duk yanda aka yi akwai wani abu yace wannan tambayar daga ina ka tore ta waye ga ya maka wannan tambayar sai Junu Abu Hanifa yace malam da ya juro ni nan take ya tashi dan yana zuwa wurin Abu Hanifa ya fadi yana bada hakuri ai hakuri akar makallau na yi kuskure menene yace me ya faru ba komai ce a wallahi balan kara kuskure ya gano kuskuren shi yace ai ba komai yace ya fi ba wani abu ya riga ya wuce sai ce to akar makallau mas'alar da ta tela da shi a wara fatriya ya hukunci yake su kasan wani lokaci mu ni mahallin shahid da na kawo wannan kisan yadda suka mai da masallaci nan ne center na komai anan ake bada tarbiya anan ake yin hukunci na alƙalanci kai hatta haddi a masallaci ake a farfajiyar masallaci sai a zo a duk a yi hukunci al'amura ne suka canza yasa kake ganin masallatai wasu saboda ba a san menene sakonnin da masallatan ke dauka ba yasa sai kaga ba a yi waɗannan abubuwa a wurin amma masallaci ake warewa ana ake sallar jana'ida ana ake zuwa ayi hukunci na haddi idan an samu masu laifi musamman waɗanda za a yi musu haddin kisa afuwan haddi na zina bulala ɗari ko kuma haddi na ƙasafi ana fahimta amma wanda za a kashe su ne ake zuwa bayan gari a je a kashe su sannan kuma a dawo da su a zo a yi musu ainihin wato abinda shari'a ta hukunta a yi musu na inganta gawarsu a musu da kafani har a yi musu sallah a ji abin da su ma ya ce masa abinda za a yi shi ne ana auna ne za a duba ne a ga cewa wannan telan kayan da ya danka ko kuma da ya kyale ku kawai da matawar nima eh ko za a ɗauko kayan ne idan aka ɗauko kayan aka auna size ɗin idan wannan telan ya dinka kayan ne bisa size ɗin wannan customer to ya cancanci haƙƙinsa ya dinka kayan ne tun farko dan shi daga baya ne shedan ya riba shi zuciyarsa yake so ya yi wannan kuskura amma idan aka ga size ɗin ba nashi bane nashi ne size ɗin to tun farko dama ya yi mugunta ya yi wannan laifin bai cancanci wannan haƙƙin ba ina fata muna fahimta jama'a ba a gaggawa don yanke hukunci a komai to saboda haka yan'uwa masu albarka masallaci wuri ne wanda ake kafa al'umma a ciki a haddatar da yara alqur'ani a haddatar da su ainihin wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin masallaci ake tarbiyyar yara manyan gobe kamar yadda ake fara yanzu kamar wannan masallaci sai a ce akwai halka a wannan masallacin akalla a ce akwai halka guda hudu da ke dauke da sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halqatu Abi Bakr halqatu Umar halqatu Usman halqatu Ali misali kowanne a wata zawiya da dukkan zawiyan masallaci mutanen anguwa su kawo ƴaƴan su karara su zo su rika karanta littafin Allah yara su taso da sanin Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aiki da shari'ar musulunci a aikace amma sai ka samu mafi yawa ba a damuwa wani shi ya fi so kawai in dai sallah ya yi ya tashi shi da kansa ya taho masallaci shi bai da matsala ƴaƴansu kuma ko oho sun zo ko ba su zo ba ba zai damu ba da yau muna zuwa masallaci muna wuce yara ƙanana a hanya suna wasanni suna kwallo suna yin wasu abubuwan da sun saba ma tarbiyya amma ko a bikinmu wani lokaci mu kuma mu muke yin abinda suke gani su koya domin wani mai hikima yana cewa idza kana rabbul baiti bidhifi dariban fala yalumanna istighara ala raqab idan mai gida wato uba jagoran gida ya buga ganga to kada ya zargi yara ƙanana yan gida sun kama rawa dan shi ne ya buga kofa me yasa da yawan mu sai a zo ana sallah mu zuwa sallah ba mu da uzuri karɓaɓɓe a garanci in na ce uzuri karɓaɓɓe akwai abin da kai ka san uzuri ne kila kana ban daki kana da wani uzuri a kila rashin lafiya da makamantansu amma sai ka ga mutum yana zaune a shagonsa ana sallah ba zai je irin wannan ya za yi dan sai je shi ma sai ya ga dama ta wani uba yana da yaya dukkan su mashaya ne ka duba gani duk suka kama shayayya mutanen gari duk wanda zai faɗi wata magana na banza sai a ce gidansu ake zaki saboda suna busa shan wiwi shan sholisho shan totolin da coplin da imzolin yaran sun zama sha suna busa da an tashi wata matsala gidan da ita nan ne gida magana ta ishe shi sai wata rana ya zo ya share yaran nasa ya ce duk ku zo nan kowa in ya tashi magana sai ya ce gidan nan mu ake zagi mu ake ciwo mutunci saboda haka kuna ɓata min suna a gari daga yau ɗin nan na gaya muku duk wanda ya kuskura kada wani ya kuskura in sake ganinsa ya sha ko da kike in ban da ni kaina haka yace kaga shi ne ya mai ya fara shayi ya fara shan kaba kenan to kaga wai in wanda ya sha in ban da shi dan Allah yanzu wannan uban zai gyara waɗannan yaran nashi da na gaba ake gane zubin ruwa sura kai uwa masu albarka masallaci ya wuce duk inda kuke tunani sannan masallaci na daga cikin gurin da kalma ta musulmai take haduwa kalma ta musulmi na haduwa kuma anan yanzu idan liman ya hawo kan mimbari ya faɗi wani sako za ga kowa zai dauka ina fata ana fahimta a ambu wannan za a bi maganar liman za a yi aiki da shawararsa da hannunsa da duk abin da ya faɗa kowa zai yi aiki da shi saboda ta fito ne a kan mimbari kuma a kan mutum daya wannan mimbarin ba ta liman ba ne mimbarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wallahi mimbarin manzon Allah saraka idan ka raina mala ka raina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dole ka girmama mala ka girmama mimbarin ko da wani abu tsakaninka da mala to dole ka ajiye shi a wajen masallaci in ka shigo masallaci ko dole ka mara domin shi yana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabanin ku da malam a wasu mu'amaloli ka aje shi a wuri sai ka sabanin ku ya zamanto ka bar shi a wuri a cikin masallaci babu sabani ka kaddara annabi ne a gaban ka yake magana saboda shi din amintacce ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa innal anbiya lam yawrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akada bihi faqad akada bihadhin wafir malamai sune magada annabawa annabawa basu bar dinari ko dirhami ba sun bar gadan ilimi ne duk wanda ya riko da ilimi rayuwarsa tafi akan karantarwa da ilimi da yada ilimi hakika yayi riko da babbar sai ka ce wanda kake kallo kake saurare kana kallon sa ne a matsayin wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hawa mimbari yake ya karantar da sahabbai ya ba su umarni ya hana su ko kuma ya ainihin wato ainihin kwadaitar da su yana da mimbarin sa da aka sani shine wannan kujiran dabinan da yake hawa ya taka shi dan kowa ya gansa ya magana har ma ya tabbata lokacin da wata mata ta zo ta samu annabi ta ce dana kafinta ne ina da yaro kafinta bazan sashi maka mimbari ba ya rasulullah annabi ya ce kwarai ayi babu laifi annabi yana sauraron maganar sahabbai ya ce babu laifi ana iya yi ranar da aka yi wannan mimbarin aka zo aka kawo masallaci aka ainihin cire kututturen dabina aka aje a gefe kawai aka aje mimbari a wurin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai ga mimbari sabo kawai sai ya hai mimbari ne mai matakala guda uku annabi ya hau kan mimbari a masallaci wannan abin ya faru ba a kasuwa ba a masallaci saboda yana masallaci ya hau kan mimbari wallahi kawai sai suka fara jin kuka yadda ka san jariri yana kuka wannan kututturen dabinan ne yake kuka yana kuka kukan na karuwa yadda ka san jariri yana kuka sosai annabi na magana yana huduba amma kuma suna jin kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya sako akan mimbarinsa ya zo ya rungumi wannan kututturen dabinan yana lallashinsa yana shafa shi wannan kututturen dabinan yana rage kukansa yana shasheka yana rage kukansa har sai da kukan ya daina gaba daya ya rena kuka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ya hawo kan munbarinsa yace baka baka lima faqada min az-zikr, yayi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri da yake a wurinsa. A ina ake zikiri? A masallaci ko a kasuwa? A masallaci a cikin ɗakin Allah. Wallahi malam da duma da kake sallah idan ka daina sallah akan ta sai ka yi kuka, amma baka sanya kukan ta yake ba. Rigar da kake sa ka je masallaci ko wurin ibada, wallahi ka rasa shi ka daina sai ya yi kuka, baka sani ba. Saboda ka'idar komai bauta yake ga Allah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Saraka annabi yace ya yi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri da ake a kansa. Annabi yace wa wallahi na rantse da Allah, law lam altazimhu lama zala yabki ila yawmin qiyama. Ba dan na je na bashi hakuri ba, na lalashe shi da ba zai gushe ba yana kuka har zuwa ranar tashin alqiyama. Kaga ba dan ita ce ke to ina ga kai da ba za ka so ka zo hilaku zikirin nan da ake a masallaci ba. Na daga cikin falalan masallaci shine guri ne da mala'iku suke zuwa su nema wa 'yan cikin sa gafara. Allah subhanahu wa ta'ala cikin mala'ikun da ya halitta akwai waɗanda ake ce musu as-sayyahun, wanda suke kewayawa suna zabe gari. Wannan hadisin ɗazuna ya ishara a kansa. Idan suka zo suka ga wuri na zikiri a masallaci an haɗu, sai mala'iku su ɗauko su zo wannan gurin. In ji annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan suka sako sai su kira sauran 'yan uwansu mala'iku sai su ce ku taho ku taho ga abin neman ku, abin da kuke nema gashi. Wayannan mala'iku sai su zo sai su sauka wannan guri sai su tsaya suna sauraron wa'azi suna sauraron zikiri. Billahi alladhi rafa'a as-sama'a bila amad, bana shakka mala'ikun na tare da mu a wannan guri, wallahi bana shakka. Dan annabi ne ya fada, annabi baya ƙarya, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mala'iku su zauna su ji karatu sannan su koma wurin Allah. Idan suka koma Allah ya fi su sani, ya ce ya kuka bar bayina? Za su ce ya Allah mun bar su a masallaci a ɗakinka suna ambatanka suna ainihin wato faɗin halal ɗinka suna faɗin haramun ɗinka suna bayani akan. Allah ya ce me yasa suka yi wannan taro, me suke nema? Sai Allah ya ce alfai mala'iku su ce ya Allah aljannarka suke nema, gafararka suke so da aljannarka da rahamarka. Sai Allah ya ce sun taɓa ganin aljanna ta wani? Mala'iku su ce ya Allah ba su taɓa ganin ta ba, ba su taɓa gani ba. Sai Allah ya ce ba su taɓa ganin aljanna ta ba, suke wannan kokari suke zuwa su zauna a cikin masallaci ana ambaton Allah tare da su a cikin masallaci? To ya kenan idan da sun taɓa ganin aljanna ta? Mala'iku su ce wallahi Allah babu wanda zai taɓa ganin aljanna kafa ce fa ya shige ta, duk wanda ya taɓa ganin aljanna wallahi sai ya shiga aljanna. Ma'ana ba zai taɓa yadda yayi abin da zai sa ba zai shiga aljanna ba. In ka taɓa ganin aljanna wallahi sai kayi aikin da zaka shiga, tabbas sai ka shiga. Yanzu mu imani da Allah da aljanna ba mu ganta ba, yasa muka zo muka hada aran gurin. To Allah haka ya siffanta mummune, yace alladhina yu'minuna bil ghaib, waɗanda suka yi imani da gaibi ba da taɓa ganin aljanna, amma mun yadda da gaske ne. Saboda annabi ya zo da bayani akan aljanna, qur'ani ya zo da bayani akan aljanna. Malam wallahi ba wai ganin aljanna ido da ido ba, labarin aljanna kawai idan aka baka sai ka ji kana shauki ka ce da ma an mutu kawai shiga aljanna. Haka ne ko ba haka ba jama'a? Bari mu baka misalin da ya dace da mawqifin mu, ku ya kuri. Saboda na ga matasa ne suka fi yawa nan. Akwai iyayen mu da yawa amma dai matasa sun fi yawa asar makallahu. A bada misalin da zai dace da matashi. Ka san shi matashi yana son ya ji daɗi, yana so ya hole ya more. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa aljanna da kake ganinta wato guri ne wanda duk abin da kake so akwai shi aljanna, sai abin da baka so. Abin da kaga baka so shine babu, amma in dai kana so to akwai shi aljanna. Saboda Qur'ani ma yace lahum fiha ma yasha'un, sai aljanna suna da duk abin da suke so a ciki. Kuma Allah yace walahum fiha ma tashtahi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Abin da rai ke jin dadi idanu yayi sanyi idan ya gani. Annabi yace inna fil jannati hawra, a cikin aljanna akwai wata hurul 'ayn. Kwaya dai take cewa hawra, akwai hurul 'ayn a aljanna. annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yuqalu laha lu'ba sunanta lu'ba yar aljannati kaji sunanta tin yanzu lu'ba sunanta daga lu'a daga miyau an fahimta annabi ya ce law bazagat fi ma'il bahri la kana azba da za ta tofa miyau tofi dai tuk a ruwan tekun duniya da ya kuma ruwan dadi
Allah
toya a ce wannan ita ce matarka annabi kuma bai gama ba sai da aka tambaye shi kun san wa ake ba irin wannan yace matan nan ita hurul ainin nan yace idza mashat masha khalfaha alf wasifin wa wasifa idan tana tafiya wasifi dubu da wasifiya dubu mana maza da mata wasif sune masu hidima a aljanna barorin aljanna dubu biyu suke take mata baya maza da mata yace yatabaha biha ahlul jannati min husniha wa jamaliha yan aljanna suna wa junan su alfahari da ita saboda tsabarkanta an fahimta wannan ce ni al'ini mata ta aljanna sunanta aina almarbiya misali wannan ce kai ni fa lu'ab ce mata ka wannan mata ta wuce wannan saboda tsananin kyanta da aka tambaye manzon Allah ya ce waɗanda ake ba su ne al'amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar ba fa sai malami ba ka zama al'amir bil ma'ruf ka zama annahi 'anil munkar zaka same ta annabi ya ce law anna imra'atan min ahli aljanna ittala'at 'ala al-ardi la'adha'at ma bainahuma wa lamala'at riha da matar aljanna zata leko duniya da ta cika duniya da kanshi da haske wala nasibuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi yace dan kwali ko gelan da ke kanta kadai yafi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi wannan fa ita ce matar ka aljanna dan Allah zaka so ka shiga ko wala ka so ka shiga zaka so ka shiga kaga tin yanzu ba mu je aljanna ba fa amma magana aljanna muke daga kowa na ta murmushi mara saboda yaji bayanin kyakkyawan mace idan ka je aljanna ba abinda ake sai morewa da jin dadi an fahimta to sai Allah ya tambaye mala'ikunsa ya ce musu kin taba ganin aljannan ne suka ce ai da sun taba gani kowa sai ya shiga to sai Allah ya ce musu me suke tsoro sai suka ce masa wutan ka suke tsoro ya Allah Allah ya ce sun taba ganin wutan ne mala'iku suke ba su taba ganin wuta ba ya Allah Allah ya ce to ba su shiga wuta ba amma suna gujewa wuta na ya kenan idan da sun taba ganin wannan wutan mala'iku ce ya Allah wallahi ba wanda zai taba ganin wutar ka face sai ya guje mata ba wanda zai shiga wuta wannan wutar yadda muka bada misalin aljanna ko dan kadan ne idan bari mu bada misali gora daya kaga wutar lahira yanki daya ne daga cikin yanki 70 na wutar lahira wannan wutar na duniya shi ma sai da aka wanke shi so biyu da ruwan teku ba dan haka ba annabi ya ce dan adam ba zai iya amfana da wuta ba a duniya sai da aka wanke shi so biyu da ruwan teku kashi daya a cikin kashi 70 wannan wutar ta duniya ba wutar lantarki ba fa wutar volcano wanda dutse ke amanta shine wutan duniya fa ba fa irin wannan da ake girki ba fa wannan wutan sai an ninka shi sau 70 a lahira kalle da wutan volcano ke in ta wuce ta cikin mu abu a ta wuce ta cikin abu sannan annabi yake cewa dan wuta a lahira da zai fito daga wutan lahira ya shiga wutar duniya wutar volcano yace la hada at nafsuhu alf sanatin mustariha da sai hankalinsa ya kwanta yana cikin natsuwa kamar ya shiga AC shekara dubu hutawa yake yana cikin wannan wuta Allah ya tsare mu da wuta to sai ce wallahi duk wanda ya ga wuta ba zai iya shiga ba to da suka fada wa Allah haka sai Allah ya ce to ku zama shaida ya ku mala'ikuna ishhadu anni qad ghafartu lahum ku zama shaida wallahi duka na gafarta musu dani da kai muna ciki a masallaci Allah ya sa muna ciki wanda Allah ya gafarta mu sai mala'iku su ce ka gafarta musu wani fa wucewa kawai zo ya ga annan tare dan tsaya ji wacce ma ta zo za ta ashi mu kulli ne ta dan tsaya ta ji me ake cewa sai annabi yake cewa Allah zai ce hadda su ma na gafarta musu saboda su humul qawmi la yashqa bihim jalisuhu mutane ne wanda duk wanda ya rabe su kaga masu ilimi a masallaci kenan baya tabewa kana ka bazai a zo ayi kaso a ce banda kai ba la da ganin ido tunda dai ka shigo masallaci wallahi gafarar Allah sai ta same ka Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah madaukin sarki kuma ya mana albarka wannan yayin da muke cikin na damu Allah ya ba mu damu na mai albarka dan da zuna ga mallan ya tsaya na san kila lokaci ya riga yayi ya hakuri ba duk abin da ake so a faɗa ake faɗin sa ko da wannan lokaci ba fatan mu ne shine duk abin da aka faɗa ya zama to kadan mai amfani Allah ya hada mu cikin lada duk abin da ya zama na kuskure ne ko karancin ilimi Allah mu dauki sarki ya fe mana don muna saki addu'a ga shi dan uwa mallam Aminu Ibrahim Sotu Sunna Allah ya masa kikkiawan jagoranci Allah ya masa albarka Allah mu dauki sarki ya kama hannayensa ku yi masa da'a ku yi masa biyayya cikin duk abin da ya je jagorance ku a kansa muna kyautata masa zato Allah shine zai masa hisabi amma abin da ya bayyana gare mu bawan Allah ne mutumin kirki mai amana saboda ku yi riko da shi hannu bibbiyu dama ce kuka samu wai aka ce Allah ya kashe ya baku saboda mutanen hayin dan mali kun yi sa'a Allah madaukin sarki ya muku albarka kuma sai ku gogari ku mai da biki da shi da sauran laibansa kuma Allah ya musu jagoranci Allah ya maka kowa albarka Allah ya yanku zuriyarku albarka gaba daya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
Profesor, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad?